العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن قيل فهلا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية فهل يزم علينا ما كان شيئا أبن بيشا في عقوبة لألا يشرع أنت أكل ليفك وأن دعك إصابها مسدش a bayan an tuna mala yana cewa duk gabar da ta aikata sabu to wannan gabar akan ta ake yin wato uquba kamar yanda hannu mai sata ake yankewa to malaka ya kawo tambaya da zai iya bujirowa daga wasu waɗanda suke da karancin fahimta yace to in dai haka aka faɗa cewa duk gabar da ta saba ma Allah ma'ana ya kamata a ya hukunci a kanta a tafiyar da ita idan da za a yi tambaya ce to me yasa mahunaci da za a raba shi da wato farjin sabatin da shi yake aikata saban Allah da haka wannan tambaya ne da wani zai iya ma ya ce indai hannu ya yi laifi an yanke to ya kamata wanda ya aikata zina shi ma a yanke mishi abin da ya aikata zina da shi sai ya ce amsar shi ne ta fuskoki guda hudu na farko anna mafsadata dalika tazidu ala mafsadati aljinaya fihi qat'u an-nafs wa ta'riduhu lilhalal yace abin da yasa Allah madaukakin sarki bai sharanta yin haka din ba domin barnar da za ta biyo bayan in an raba shi da wannan wato farjin nafa yafi laifin abin da ya aikata din domin ka mishi haka kamar ka hana mishi aikuwa amma wanda ka yanke mishi hannu ba ka hana mishi amfani ba domin yana da ɗaya hannu amma wanda ka raba shi da al'aurarsa ka nuna cewa ba ka son kuma ya ƙara aikuwa bai da wani zuriya kenan kuma zai kai shi zuwa ga halaka wannan amsa ta farko kenan na biyu ya ce shi al'aura na mutum abu ne wanda yake ɓoyayye ana fitirta shi don haka yanke shi ba zai ba da ma'anar abin da ake nufi na yin haji na tsoratar da wasu ba tunda ko ka yanke ba za a dinga gani ba sabanin hannu za a gane shi din haka nan na uku yake cewa yanke hannu in an yanke ba duka hannuwansa ake yankewa ba akan yanke hannu ɗaya ne a bar shi da hannu ɗaya don haka sabanin in ka yanke mishi al'aurar safa ba abin da za ka bar masa haka nan malai ya ce amsa ta hudu cewa shi mai zina idan ya aikata zina ma'ana abin da yake ji kamar na daɗi da duk yake gani yana shiga jikin shi ne gaba ɗaya shi yasa abin da ya fi cancanta a irin wannan hali sai a dangane jikin shi da wannan azaba ma'ana don ya taɓa ko ina a jikinsa tunda in ya yi zina ɗin ba al'aurar shi kaɗai yake jin daɗi ba komai a jikin shi yake wato kaman biyan bukatarsa da shi ya ce fa uqubatu shari'u ja'at ala atammi alwujub da haka in ka duba hukunce-hukunce da shari'a ta jera ma'ana ta sanya su ta zo a mafi kyawun sura babu wani hukunci da ya kai hukuncin Allah kyau shi yasa za ka ga sauran hukunce-hukunce ba su yi daidai da na Allah ba wa awfaki halin aqal kuma shine hukuncin da yafi daidai tafiya da hankali wa aqwami hadhihi almaslaha shine hukuncin da yafi wato amfani ga al'umma wal maqsudu anna dhunuba imma tatarattabu alaiha al'uqubat ash-shar'iyya aw al-qadariyya ce uquba dai zunubai dai shine ko dai a sanya musu hukunci na shari'a ko hukunci da Allah ya riga ya kaddara musu shine duk wanda ya aikata wannan in Allah ya azabtar da shi a can ranar tashin alkiyama ko a mishi hukuma ta shari'a ya zama an ɗauke mishi abin da Allah ya rubuta zai same shi ko ma Allah ya haɗa mishi duka a mishi a nan ɗin kuma a mishi a can وقد يرفعهما أمن تاب وأحسن أما كم الله هنا هي توكي واتو وانا أخوبر قوان دي توبة كما توبة شكاكي وكذا الله يشوى إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أكن الله يشوى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا أكن توبوا إلى الله توبة نصوها نصارى بكم أن يكفر عنكم سيئاتكم أيوة إذا وأكن توبة لإيكي من شوى توبة شاكي دعبنا من تنيا عيكتا قال فصل وعقوبات الذنوب نوعان شرعية وقدرية شوى عقوبة لألا يراك يا أكن ذنب بيتاك سكشي بي أقول عقوبة وشتك تشريعات ألا يا شرعا كام أنا للتاغل كما يندى ألا يشوى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح تساق أكن الله مدرك جنسل فيتي والسالك والسالكة فقروا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله أكن الله مدرك جنسل فيتي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أكن الله يتي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وأن ذكى هكنشني ko kuma dokoki ko wasu hukumomi da Allah madaukakin sarki ya raka ya shari'ance ga wanda ya aikata abu kaza akwai kuma hukuma tsagariya abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta zai samu ga wanda ya aikata wannan abu yace fa idza uqimati shar'iyyatu rafa'at al-uqubat uqubat al-qadariyya aw khaffafatha da zalan an yi ma mutum hukunci na shari'a amma misali wanda yayi zina aka mishi hukunci a duniya to abinda Allah ya hukunta zai masa rana ta ce a kiyama sai Allah ya yafe masa dan hukuncin shari'a yana kawar da abinda Allah madaukakin sarki ya tsara zai ma wani bawa domin Allah bai hada ma bawa haddi har guda biyu ma'ana hukunci guda biyu akan laifi guda daya saboda yalwar rahamar Allah madaukakin sarki shi yasa wanda ya kisa a nan duniya idan aka mishi kisafi aka kashe shi kuma na tashi alkiyama Allah ba zai sake kama shi ba laifin ya yi kisa ba domin an riga an tsarkake shi duk wanda aka masa haddi a duniya kamar tsarkakewa ne ga abin da Allah zai kama shi da shi ranar tashi alkiyama don haka abin da Allah zai kama bawa da shi ranar tashi alkiyama in ya saba shi ne abin da ake kira al-uqubatul qadariyya abinda kuma Allah ya shar'anta a aikata shi a nan duniya da wanda ya aikata laifi ita ce hukubatu shar'iyya ya anna Allah azza wa jalla shara'aha ala alsinati rusulihi domin Allah ya shar'anta waɗannan akan harshen manzanninsa wa shara'aha fi kutubihi kuma ya shar'anta su a cikin littattafansa ko kuma ta sauƙaƙa mishi waccan azaba ya ce wala yakadu rabbu ta'ala yajma'u ala abdihi bainal hukubataini yana wahala Allah madaukakin sarki ya hada ma bawa hukuma guda biyu ma'ana ta duniya da ta lahiya illa idza lam tafi iddahuma bi rasmi mujabi dhanbi wa lam tafi fi zawali dahi sai dai idan daya bata iya kankare mata abin da zunubin shi ya jawo ba ma haka in ta kankare mishi shikenan in a duniya an riga an tsarkake shi to sai ta kankare mishi abin da zai sa same shi a gaban Allah wa idza uqilat al-uqubat ash-shar'iyyah istahalat qadariyyah malai yace to idan aka watsar da hukunce hukunce na shari'a to lallai hukunce hukuncen qadariyyah dole su zama su za su ne gurbinta wa rubbama kanat ashadd min ash-shar'iyyah zai yi hukuncin da Allah zai yi ya fi tsanani fiye da hukuncin da ya shar'anta mana inda za a ce ba za a yi ma mai zina hukuma ba to ta yiwu abin da zai samu a wajen Allah ya fi wannan muni kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi wato mi'raji da shi ya ce ya ga wasu mutane a cikin wani katon abu kamar tukunya yana da santsi maza da mata ya gan su tsirara amma ana kunno wata wuta ta kasan su duk lokacin da suka yi yankuri su fito wannan sai wutar ta kama su sai su sake komawa sai ya tambayi mala'ika Jibril ya ce su waye waɗannan ake musu irin wannan azaba mai wahala azaba wato mai tsanani domin cikin tukunyar da suke wuta ne a cikinta suna ihu suna kokarin fitowa duk sanda suka hau sai sake zanewa su fada cikin wutar kuma ba su mutu ba sai mala'ika Jibril ya ce waɗannan su ne mazinata mata da maza ma'ana waɗanda ba a musu haddi a duniya ba kuma ba su tuba Allah ya yafe musu ba to kaga kenan inda an musu haddi a duniya zai fi wancan saudiya tunda haddi a duniya in za a iyaka idan saurayi ne a mishi bulala ɗari ya mishi bulala ɗari nan da wasu lokuta ya manta ma da zafin wannan bulala amma an sa shi a cikin waccan tukunya fa mai ƙonewa da ba zai mutu ba har abada a ciki kaga abu ne da ya fi na duniya wahala shi ya sa azabar Allah ta fi abin da za a yi a sauki a wahala da haka amma mutum haji a duniya shi ya fi masa sauki fiye da a ce a jinkirta masa kala wa rubama kana dunaha wani lokacin kuma ta iya yiwuwa azabar da Allah zai ma bawa a can din ko da ba a mishi ta duniya ba saboda rahamar Allah ta zama ba ta kai ta duniyar ba wannan kuma rahamar ce ta Allah maɗaukakin sarki walakin na haka ummu amma dai tana gangamewa wa shari'atu taqussu hukuma ta shari'a kuma ta ke banta fa inna rabba tabaraka wa ta'ala la yu'aqibu shar'an illa man ba shar'an jinayata aw tasabbaba ilayha domin Allah maɗaukakin sarki wato baya yin hukuma face ga wanda shine ya aikata laifin kai tsaye ko kuma ya yi sanadin aikata laifin ma'ana ya zama shine sanadiyar a yi wannan laifin ko ya aikata shi kai tsaye shine Allah yake kama shi da laifi wa amma hukubatul qadariyya fa innaha taqa'u 'ammatan wa khassatan amma hukuma da Allah ya hukunta ta to tana iya shafan kowa da kowa da wanda ya laifin da wanda bai yi ba amma hukuma ta shari'a yanzu wanda ya sata ai ba za a hada da duk sauran ƴan uwan shi a ce a musu hukunci iri ɗaya ba shi kadai ta shafa amma hukubatul qadariyya tana gangarewa ne shi yasa Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wannan hukuma ce qadariyya da haka wasu sai suka saba ma Allah in Allah ya tashi aiko da fari ba a kan wanda suka saba ma Allah kadai zai auku ba zai fada ne ga dukkan garin da talaka da mai wadata da mai laifi da wanda baya laifi da masu biyayya da masu saban Allah kowa abin zai shafa yasa Allah ya tashi aiko da yunwa ko wani fari ba za a ce masu saba Allah ko yake shafa ba da haka hukubatul qadariyya amma wa hukubatul shar'iyya khassa ita hukuma ta shari'a da Allah ya tsara a Qur'anin sa a littafin sa shine ta shafi wanda ya aikata abin amma abin da Allah ya hukunta na cewa zai kama bayi da laifi zai zama kowa da kowa sai dai Allah ya tashi tashin su kuma sai ya tashi kowa akan abin da ya mutu akan shi wasu yin wannan hukumar ta kadariya sai ta zama musu rahama domin zai zama ɗaukaka ne gare su kada fa innal ma'siyata idza khafiyat lam tadurra illa sahibaha domin saban Allah in an yi shi a koyi ba wanda zai cutar sai wanda ya aikata wa idza u'linat idan kuma aka fito karo karo ana aikata saban Allah to sai ya shafi kowa da kowa amma an yi shi a koyi wanda suka yi kawai su ne Allah zai kama su amma sai aka zo ana aikata laifin saban Allah a fili kuma wanda suke gani ba su hana ba to an azabar Allah ta zo sai ta zama mai ganganewa ce gaba ɗaya wa idza ra'an nasu munkara fashtaraku fi tarki inkarihi aw shaka an ya'ummahum Allah bi iqali na ga idan mutane suka ga ana aikata laifi sai suka yi shiru suka ki hana wannan laifin ma'ana suka ki su gyara wannan laifin su kawar da shi to lallai Allah ta ɗaukakin zarki zai iya gangame su da azabarsa gaba ɗaya وقد تقدم ما ليتي كما يا غباتا ان العقوبه الشرعيه شرعها الله سبحانه على قدر مفسده الذنب وتقاضي الطبع له شو الله يشرع انت حكمي من الشريعه ني ده za a yi ma su ne kuka gurgudan farnan laifi gurgudan girman hukuncin sa gurgudan farnan laifi gurgudan girman hukuncin sa kaga wanda yayi zina tunda shi in wanda bai taba yin aure ba ne a ce wannan da ya aure ba, don haka abin da yake na sha'awa na jikinsa ko na zuciyarsa mai ƙarfi ne. Shi yasa ko in yayi wannan sai a mishi wannan uzurin na cewa shi sha'awa tana da ƙarfi a jikinsa, da haka sai ya zama hukuncin shi yayi kaɗan, don haka sai a mishi guda. Amma wanda ya taɓa yin aure ya riga ya san biyan buƙata, ya san sha'awa, don haka ya je ya yi zina, ma'ana sha'awa kuma wani bababban abu ba ne a wajensa, abu ne da ya sani. To shi yasa in ya aikata ɗin shi uku ba shi kai tafi girma fiye da wanda bai taɓa sanin haka ba. Shi yasa Allah yake a jefe shi in ya taɓa yin aure, domin ya taɓa yin aure shi kenan ya riga ya san inda ya kamata ya biya buƙatarsa, bai kamata ya tafi wani waje ba kuma. Amma wanda bai aure ba bai taɓa sani ba, na haka yana da wannan uzuri. Ƙala waja'alaha subhanahu thalathata anwa, Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan uqubar naka su kashi uku. Akwai alqatl, akwai kisa, akwai laifin da in mutum ya yi kashe shi za a yi, shi ne wanda ya kashe rai a kashe shi. Kutiba alaikum alqisasu fil qatl, Allah ya rubuta muku ya wajabta muku yin kisasi cikin wanda aka kashe shi. Duk wanda ya kashe a kashe shi, wanda ya kashe rai sai a kashe shi, shi ne annafsu bin nafsu, annafsu bin nafsu. Kaga wannan kisa ne. Akwai alqatl, shi ne yankewa, wanda ya yi sata sai a yanke mishi hannu, saboda girman sata bai kai girman zubar da jini na kashe rai ba, shi abu ya ɗauka ba rai ya kashe ba. Amma zai iya yiwuwa ya ɗau abun kuma ya yi kisa kamar masu kashi da makami, ya kwace dukiya kuma ya kashe mutum. To wannan za a iya haɗa mishi guda biyu, bayan an yanke hannunsa kuma sai a kashe shi, a gicciye shi, ma'ana a kashe shi. Kaga an haɗa mishi uquba biyu ga gwadon laifukan da ya yi aikata guda biyu. Waljild, akwai kuma bulala, ko waljaldu, akwai bulala, wanda ya yi zina a mishi bulala. Ala wa ja'ala alqatl bi iza'il kufri wa ma yanihi wa yaqrubu minhu, da haka kisa yana daidai da hukuncin kafirci, ma'ana wanda ya kashe rai kamar ya kafirce ma Allah, da haka duk abin da ya kama da wannan sai Allah ya sa mishi hukuncin shi a yi kisa ne. Wa yaqrubu minhu, da abin da ya kusa da shi shi ne az-zina wal liwaq, da yin zina da kuma liwaqi, Allah ya tsare mu. Fa inna hadha yufsidu al-adyan, domin waɗannan abubuwa ne da suke gurɓata addini su ɓata shi. Wa hadha, ma'ana shi kisa kenan. Wa hadha yufsidu al-ansaba wa naw'an insan, shi kuma liwaq yana gusar da dangantaka da shi da zina, kuma da nau'in ɗan adam ma ya zama ya canja. Har yanzu za ka ga wasu ma suna jirkita halittansu zuwa ga wani jinsi daban, ana kiransu wai transgender ko mutum sai ya je kawai sai a caccanja mishi siffofinsa sai ya koma siffan mace, ko mace ta koma a jirkita mata siffofinta ta koma kamar namiji, kuma har suna alfahari da shi. Kaga wannan abu ne wanda yake babban sabo ne, wannan duka daga shaitan ne. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, ya ce sai ya umarce su za su dinga canja halittar Allah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la a'lamu ba'da al-qatl dhanban a'zama min az-zina. Imam Ahmad yake cewa bayan kisan kai ban taba ganin zunubin da yake zina girma ba. Kuma dalilin sa shi ne wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka rawaito daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, yace ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullah ayyu dhanbi a'zam, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin dukkan sako na Allah wanne ne wanda yafi muni yafi girma? Kana yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, shine ka sanya ma Allah kishiya, wani abun bauta tare da Allah, alhalin Allah nan shi ya halicce ka. To wannan laifin ya fi kowane zunubi girma, shi ne shirka. Kala, sai ya sake cewa kultu, na sake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to bayan wannan kuma sun ma aiki, sannan sai wani laifi kuma ala sai yace an taktu la waladaka makhafata an yabqa ma'aka shine ka kashi danka saboda gudun karya ci abincinka masu gudun talauci su je su ce za a ma'ana za a gudan da ciki saboda kan ƴaƴa su yi yawa an gane ko to kaga wannan babban laifi ne shine wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutila haka nan Allah yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaq saboda gudun talauci ku kashe ƴaƴayenku Allah yace kada ku aikata haka hada sai sake cewa kuntu sai nace kun ma ayyu kai da ba ku taba abin nan ba wani shi sai taba ku ha ka rage me da shi yanda yake qala kuntu kun ma ayyu nace sai wanne qala sai yace an tuzani halid bi halidati janika mutum yayi zina da matar makwabcinsa ce wannan ya fi komai muni domin shi yake bin kisa fa anzala Allahu subhanahu tasdiqaha sai Allah ya saukar da aya da take cewa wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yazlimun yanda suke hakan nan haka Allah ya saukar da aya cewa su ne waɗanda ba sa kiran Allah tare da wani cikin bauta haka nan ba sa kashe ran da Allah ya haramta sai da gaskiya kuma ba sa sana shine abin da yazo cikin hadisi wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama zakara min kulli naw'in a'lahu dan haka nan ba sa sallallahu alaihi wa sallama cikin kowane nau'i na saban Allah sai ya ambaci wanda yafi girma liyutadika jawabuhu su'ala sa'id domin amsa shi ta yi daidai da wanda ya tambaye shi dan ya ce ayyu dhanbi a'azam wannan laifi ne yafi girma ya gaya masa ya ce kuma ayyu sannan sai wanne ya sake gaya masa ya ce kuma ayyu sannan sai wanne fa innahu sa'alahu an a'zami dhanbi fa ajabahu bima tadammana dhikra a'zami anwa'iha wa ma huwa a'zama kulli naw'in fa a'zamu anwa'i shirki shirka kala kala jinsi ne daban-daban shirka da Allah akwai roƙon wani Allah shirka ne akwai tsoron wani Allah shirka ne akwai neman taimako da wani Allah shirka ne akwai riya shirka ne da aka shirka nau'i daban-daban daban-daban ya ce mafi girman shirka shine an yaja ala da abu lillahi nika ya ɗauki wani ya sa kishiyar Allah ma'ana ya ɗauke shi kamar shi da Allah da ɗaya ne to wannan shi yafi komai muni a cikin shirka ya ce wa a'zamu anwa'il qatli mafi girman kisa shine mutum ya kashe ɗan da ya haifa saboda yana tsoron kai ya yi tarayya da shi cikin abincinsa da abin shansa ma'ana saboda gudun talauci wani ana faɗan wannan sai ɗauka abu ne da ya wuce yanzu ne za ka ga mata da miji sun haɗu sai su ce ai ƴaƴansu sun yawa don haka in an samu wani cikin aje a zubar ai ana yi ko a sha maganin cikin ya zube saboda wai kar wahala ta yi yawa wani ma sai ya maƙale sai ya dinga ce ma ai an ce matuƙar wannan abun bai zama halitta ba ya halitta a zubar waye yake ka zubar ba wanda yake ka zubar ko ya zama halitta ko bai zama ba almuhim sunan shi ciki kuma rai ne da Allah ya halitta wa a'zamu anwa'iz zina mafi girman laifi a cikin zina shine mutum yayi zina da matar makwabcinsa yace fa inna mafsadata zina tata'afu bi tada'uf man ta'akahu min al-haqqi domin yawan girman zina laifinta yana haduwa ne da laifin haƙƙin da yake cikin ta yanzu wanda ya zina da matar makwabcinsa ba kamar wanda ya je samu wata macen banza zuka da hanya yin zina da ita ba ko wacan ita ta ga dama zabin ta ne wannan kuma ya amince maka makwabcinka ne tare kuke sallah kila a masallaci ka fada da ka fada akwai amincin da yafi wannan kila ma in zai tafi zai yi tafiya ya ce to ga kudin cebanan ku dinga karba a wajen wani makwabci na to sai ci amanar ka kaga akwai cin amana sannan akwai saban Allah shi yasa ya fi muni shi yasa ya fi komai muni domin ya gama amince maka amma wancan da zai je can ya je samu wata kaga shi da ita duk ƴan banza ne zaɓin su ne kuma ganin daman su ne shi kila ma bai san ta ba bata san shi ba, amma wannan kila kun zauna makwabci ne ya fi shekara 20 suna tare, ba mamaki ma shi ya siya mishi filin da zai gini kusa da shi, ko ya siya masa gidan da zai zauna kusa da shi. Kaga aminci ya kai inda ya kai, sai mu take ta wannan aminci. Yanzu wanda ya aikata wannan za a taba mantawa da shi, to shine girman abin da ake gani. Hada yace fazina bil mar'ati allati laha zawjun a'zamu ikman wa uqubatan min allati la zawja laha. Zina da macen da take da miji yafi muni fiye da zinan da ba ta da miji, wanda yanzu kusan sai ka ce abu ne da ya zama ruwan dare. Ya ga mataye mata aure ne amma suna fita suna barna a waje, ko mutum ne yana da iyalinsa da komai zai je neman macen aure yayi barna da fita. Kaga wannan barnar ta kai inda ta kai, kuma yana nan ya yawaita. Abinda zai baka takaici, wai me mutum zai gani a jikin macen da ba ta shi ma matar wani ma, tunda shi yana da matarsa, ai kazantar ta yi yawa. Dan yace in fihi intihaku hurmati zauji, ita macen da tana da miji wani dai zina da ita, na farko dai akwai cin zarafin wannan mijin nata, dan an ci amana shi an ci zarafinsa. Wa isalu firashihi, na kuma biyu an fata masa gidansa, domin wani ma zaka samu a gidansa za a zo a ci mutuncin nasa baya. Wa ta'liqu nasabin alayhi lam yakun minhu, abu na uku kuma a shigar mishi da wanda ba dangin shi ba cikin danginsa, dan aka yi zina an shigar masa da aka samu ciki shi ba zai taba sani ba, za a ce ai ta samu ciki, kaga an shigar mishi da dan da ba nashi ba cikin gidansa. Wa gairi dhalika min anwa'i azahu, nau'i daban-daban na cutarwa. Fa huwa a'zamu ithman wa jurman min az-zina bighayri dhatil ba'd, yace shi yafi girma yafi muni fiye da zina da wacce ba ta da miji. Amma ba wannan yana nuna cewa wai akwai sauki kenan, mutum zai zina ya je zina da wacce ba ta yi aure ba, duka zina ce, sai dai kawai a cikin su wata tafi wata muni, ma'ana laifin wannan yafi na wancan, dukkan su suna da laifi. An gane dukkan su suna da laifi, amma laifin wannan yafi na wancan girma. Fa in kana zawjuha jaran lahu in dafa ila zalika su'ul jiwar, idan mijin makwabcinsa ne kaga an samu rashin kyautata zamantakewa na makwabtaka kenan. Wa adha jarihi, da cutar da makwabcinsa bi a'la anwa'i al-adha, ba wata cutar da zaka mishi da ta wuce wannan. Ai gara ma ka zo ka rusa gidansa, da mutum ya yi zina da matar makwabcinsa gayar yin rusa gidan makwabcin, wani ma zai ce gara a kashe shi ma, domin an kashe shi ya riga ya mutu. Amma idan ba a kashe shi ba aka ci mutuncin shi a cikin iyalinsa, to ba zai taba mantawa ba, a kullum yake ganin wannan abin, zai makale a zuciyarsa, matukar zai ga wanda ya aikata din, ko zai ga ita matar, ko da ya rabu da ita abin nan ba zai daina cinsa ba. Amma in da kashe shi aka yi ba, sai ya riga ya tafi, to wannan kamar an kashe shi ne ba da yanka ba, ma'ana kamar an kashe shi ne ba da wuka ba, dan haka yana nan a tsaye yake amma matacce ne, saboda wannan abin zai iya gurɓata masa rayuwarsa gaba ɗaya daga farko har ƙarshe. Wa zalika min a'zamil bawa'i, ma'ana yake cewa wannan shine mafi munin sharri, kuma ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'ika, ba zai taba shiga aljanna ba wanda makwabcinsa bai kubuta daga sharrinsa ba. Akwai sharrin da ya wuce baka na a ce makwabci ya shiga gidanka ya yi barna a gidanka, ai ba sharrin da ya wuce wannan. Yace wala ba'iqata a'zamu min az-zina bi imra'atihi, ba abin da yafi komai muni da cin zarafi fiye da a ce yayi zina da matarsa. Fa az-zina bi mi'ati imra'atin la zawja laha aysaru inda Allah min az-zina bi imra'atin ja, alayke cewa mutun yayi zina ma da mace 100 wanda ba su da miji shi yafi sauki fiye da yayi zina da macen da take da miji. Fa in kana al-jaru akhan lahu, to ina kuma a ce makwabcin dan uwansa ne na dangantaka, wanda yana faruwa, Allah ya tsare mu, au qariban min aqaribihi, ko kuma dangi ne daga cikin danginsa, da yawa yana faruwa. kuma ba komai yake kawo irin wannan ba sake ne. Me ake nufi da sake? Shikenan baka nan musamman a wata mummunar al'ada ta kasar Hausa. Abin da yasa muke cewa kasar Hausa, kasar Hausa ta kunshi mutane da yawa. Dan haka baka iyakance wani yare ka ce da yare kake ba, a ce kasar Hausa kasa ce babba. Ko? Akwai waye a ciki. Shine irin al'adar nan da ake cewa kanin miji, wasan kanin miji. Ai al'ada ce. Dan haka wani sai kaga har doke-doke suke. Wani har kama-kama suke. Kuma a gaban mijin da ba shi da zuciya shi ba zai iya hanawa ba. Sai shi ya bude kofa. To kaga irin wannan abun ana yin shi tun a hankali har sai ya wuce waje. Kuma ba komai bane kaga saban Allah ne. Duk sanda aka bar shari'ar Allah sai a fada cikin saban Allah. Ba inda aka yadda da wannan. Shi yasa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi cewa a ra'aytal ham shin yanzu kanin miji ko dan uwan miji akwai laifi dan yana mu'amala da matar dan uwansa? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhamul maut, ai kanin miji ya fi mutuwa barna domin barnar da zai ma gara ta mutu. Saboda haka dole a kiyaye irin wannan abubuwa din. To yanzu idan a kaddara cewa hakan ta faru, kana ganin akwai wata dangantaka da zumunci da zai kara hada shi da wannan dan uwan nasa? Ai ba abin da zai kara hada shi da shi. To kaga ya jawo ma sun sake aikata saban Allah da zai kara musu laifi. Yace fa in kana al-jaru ghaiban fi ta'atillah, idan shi makwabcin baya nan yayi nisa ya tafi wata biyayya ta Allah, kaman ya tafi sallah ko yayi tafiya ya tafi wani gari neman ilimi, sai ya bar matar shi kusa da makwabcinsa ya ci amanarsa, ko ya fita jihadi, mallam yace to in ɗaya daga cikin waɗannan ne kuma laifin ya fi muni. Hatta inna zina zani bi imra'atil ghazi fi sabilillahi yuqafu lahu yawm al-qiyamati wa yuqalu khudh min hasanatihi ma shi'ta, har ma ya tabbata cewa ranar tashin al-qiyama duk wanda musulmi mumini ya fita jihadi ya bar iyalinsa, makwabcinsa ya yi zina da ita ko ya lalata da ita, to ranar tashin al-qiyama za a zo a tsayar da wannan wanda ya yi zina. Za a zo da wanda aka yi zinan da matan shi, za a ce ka ɗauki kyawawan ayyukansa gwargwadon sai inda ya ishe ka. Za a ce ta ɗiban kyawawan ayyukansa. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fa ma dhannukum, ai ma dhannukum an yatruka lahu min hasanat, kuna tsammanin zai bar mishi lada ko da kaya dai? Ba zai bar masa ba. Domin karfin kimati an ya kuza min ha masha, an ba shi dama da ya ɗauki abin da ya ga dama. Ala shiddatin hajati ila hasanatin wahida, duk da shi yana da tsananin buƙatar lada ɗaya ne, sai aka zo aka ce ga wani lada na kyauta, ma'ana ka ɗauka gwargwadon yadda kake so. Haisu la yutraku al-abu li ibnihi, tunda a lokacin uba dai ba zai iya ba ɗan shi lada guda ɗaya ba. Haka nan ta duk biyayyarsa ga ubansa ba zai iya ba shi kyautar lada ne ba. Haka nan aboki duk ƙaunar shi da abokinsa ba zai iya ba shi kyautar lada ba a wannan ranar. Fa in ittafaqa an takuna al-mar'atu rahiman minhu, idan kuma mana ya ce bugu da ƙari a ce matar ƴar uwar shi ce danginsa ce, abin da zai daɗa muni kuma. Gara a cikin ita ce daga waje, amma ƴar uwar shi ce danginsa ce. A yan aka yi irin wannan kuma kaga duk dangi ya ɓaci kenan. Kaga an riga an gurɓata komai da komai. Domin wannan zai kawo yanke zumunci. Ya ce fa in ittafaqa an yakuna zani mufsanan kana al-ithmu a'zam, idan ya kasance wanda ya yi zina ɗin wato mutum ne wanda yake ya yi aure ko ya taɓa yin aure, laifin ya fi girma. Fa in kana shaykhan, idan ya zama mutum ne mai yawan shekaru, ma'ana ya girma, kana a'zama ithman, laifin zai daɗa girma. Wa huwa ahadu thalathati alladhina la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah, yana ɗaya daga cikin mutanen da guda uku da Allah ba zai magana da su ba ranar tashin al-qiyama. ولا يزكيهم الا بذي تركتي سبا ولهم عذاب اليم كما الله يمسى ابتانا من عذابا لرقتي يتي فان اقترن بذلك ان يكون في شهر حرام دم ما لدينا فتن مونن ابني يتي اذا حقا كما ان ايكتا شي ne a cikin wata daga cikin watanni masu alfarma guda hudun nan da Allah yake minha arba'atun hurum ma'ana ko a cikin zulqa'ada ko a zulhijja ko a muharram ko a rajab dan Allah yake fa la tazlimu bi inna anfusakum to in aka aikata laifin a kai daga cikin watannin nan to ya fi muni kuma domin mutun ya kefe iyakar Allah yake kuma ya koma fada yake tsakanin shi da Allah aw baladin haram ko kuma a cikin baladin haram ma ma'ana gari wanda yake mai alfarma shine garin Makka wani sai a cikin wata mace a wani a garin Makka sai ila na ta shi wani ma tun daga nan zai biya mata ta kudin zai fi banna a can duk ana aikatawa kai dai ka gode ma Allah da Allah madaukakin sarki ya sanya ka ka zama to mai kamewa ne wani abu ma baka taba jin shi ba ma gara ma ka kaje shi dan rashin ma ka san shi ya kuma kwanciyar hankali aw waqtun mu'azzam inda Allah ko kuma wani lokaci ne mai girma a wajen Allah kamar lokutan sallah da lokutan amsa addu'a shi kuma yana nan yana saban Allah kaga za a rufanya masa wato hukuba kenan wa ala hadha ma ne yace to akan wannan fa atabir mafasid adh-dhunub ka lura ka ga farnar zunubi abinda yake kai bawa kai shi وتباقف درجاتها في الاثم والعقوبه كما ده جرم واتو درجه ليف ده عقوبه اللي يكي جاوا والله المستعان الله مكي روقو يا يتيمكي مو يطري سقاتن مو daga saban sa قال فصل وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه ده هكا الله مدوكتين سالكي كما يسا أنا ينكى هنوني wato ga dukiyar da ba za a iya wato kubuta da ita ba ma'ana an tsare ta tsarariyar dukiya fa inna tsarika la yumkinu al-ihtiraz minhu diyan da kai da kiyayewarka ma'ana barawo ya fika da baro diyan da kai da koyar dukiyar ka sai ya san hanyar da zai iya dauka yanzu ba kana da mota ba kai fakin din motar ka ta kulle ko ina ka za su ci ya ka za su su kalle gona kin su cine ma baka sani sai ka zo ka sa mu kulle ka ji ta ki tashi karanta yanda aka yi aka buɗe motar saboda haka shi barawo yanzu ba yanda za ka fitar da kanka daga gare shi bi annahu ya'khudhu al-mal fi istifa domin ya tashi sata din a boye yake yin sata wa yanqubu ad-dura kuma yana zuwa ya huda gida ya shiga wa yatasawwaru min ghayri al-abwab zai shiga katanga ba ta kofa ba fa huwa ka an-nuri in ka ganshi kamar muzuru ne aw al-hayyatu ko kuma macijiya allati tadkhulu alayka min haythu la ta'lam yanzu gidanka ko ba ka da magi a gidanka cikin dare ba ka fito ka ga magi a cikin gidanka ko ka rufe ko ina ki tashi shi yasa idan mutum yayi mafarki yayi mafarkin mage wasu malamai suna fassarawa cewa sata za a mishi dan alama ne na sata domin mage ita take shiga gidan da ba naka ba wani sai dinga mafarki cewa ga mage nan ta zo ta shigo gidansa daga cikin abin da yake nuna alama ce na sata za a mishi sata ko wani wanda yake cikin gidansa yana mishi sata bai sani ba amma kuma ba ka da wata hujja mai ƙarfi da za ka ce waye a ciki amma dai alama ce saboda wannan shi ne ɗabi'ar kyanwa shi ne ta shiga gidan da ba naka ba ko maciji mutum ya yi mafarkin maciji sai a ce maciji ne domin maciji cutarwa yake ko maciji yana kawo alkhairi ne inda ka ga maciji ya yi ɓarna yake guba yake sakawa قال فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل تو أما قرنر كسا ساتا ديكي بتخيزوا بكسا با ولا تندفع بالجلد كما أدكيش بذي إيا هنا شساكا شي كما بيكي أكشي شبا yanzu karawa ne zaka ga an kama shi ana ta tafkar shi amma ka gama duba shi kai komai gobe zaka zaki gani yayi sa zaka shi duka wai a ce an mishi hukuma ta a mishi bulala da ni ne wannan ba karawa bulala nan ba ta hana shi sa kuma shi sata da zai yi ila agwagwa ya dauko bai kai a je a abin nan dinsa ba a kai shi ba shine yace fa ahsanu ma dufi abidi mafsadatuhu abin da yafi kyawu a tunkuɗe barnar wannan ƙarawan da shi shine ibanatul udwu alladhi yatasallatu bihi ala aljinayi a tafiyar da wannan gabar da ita ce yake amfani da ita wajen aikata laifin sai a yanke hannu da aka da zara an yanke hannu ka ga ko dai zai yi wata sata ba zai sata mai ƙarfi ba ko zai sata mai ƙarfi wanda aka yanke masa hannu ɗaya ba yadda zai yi wata babbar sata kuma yi ko wanda aka yanke masa hannu ɗaya ba zai yi wata babbar sata ba don haka Allah madaukakin sarki yana da hikimominsa wajen wato ya haramta ma bawa ko kuma ya shar'anta hukuban da ta dace da bayinsa to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce a yanke hannun barawa wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma kaga ba a ce a kashe shi ba amma akwai barawan da za a iya kashe shi shine wanda ya yi sata kuma ya yi kisa wanda ya sata ya yi kisa shi ne a kashe shi kamar yadda ayoyi suka sauka a kan abin da ya shafi haddi na alfirar wanda ya zo cikin suratul ma'ida wasu mutane waɗanda suka zo suka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sata bayan sun yi sata ɗin kuma suka kashe wanda aka ba shi amanar kayan kuma bayan sun kashe shi ba su tsaya a kan nan ba suka tiyaye mishi idanu a irin abin da 'yan kidnaba suna suke yi kenan ko irinsu ne sai su kashe mutum su kwace kuɗi ko su karɓi kuɗi kuma su kwace kuɗi ko kuma su kashe shi bayan sun karɓi kuɗi in kun je ma ku zamo an yanke mishi wasu gaɓɓai a cikin jikinsa to shine Allah yake innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard huwa gurgudan laifinsa gurgudan irin azabar da Allah madaukakin sarki zai yi masa saboda haka wannan hukunci ne na Allah kuma shari'a ce ta Allah madaukakin sarki don haka sai mu yi kokari mu kiyaye abin da ya zama na saban Allah ne abin da Allah madaukakin sarki kai so a aikata to lallai mu yi kokari mu nisance su don haka za mu dakata a nan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wanda yake da wani kaso na riba amma kaɗan ya halatta a karɓa Allah maɗaukakin sarki ya ce ayyuhan ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin haka nan Allah maɗaukakin sarki ya ce ayyuhan ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudhafa haka ita ba riba ba ta da karanci ba ta da banza mafi kiyayewa mutum ya haƙura ya nemi abin da yake halali na haka ba maganin wani ruban kaɗan ce a ruban tana da yawa ita dai riba sunanta riba sunanta riba haka ba wata ƙarama ba wata babba in dai akwai riba a ciki mafi alkhairi mutum ya bar shi arzikin Allah yana da yawa kuma duk wanda ya bar wani abu domin Allah zai musanya mishi da abin da ya fi shi alkhairi
wasu mutane da yawa an ba su irin wannan din kana nan kana zaune yana nena sana'ar shi sun je sun kashe abin da ya musu albarka ba saboda ne saboda wannan abin da yake cikin rawa to aka mutum ya nemi abin da yake na yarda Allah ne ya fi duk abin da ya zama sabon Allah ne mafi kyau a bashi haka riba ba ta da karanci ba ta da babba haka an ba ka bashi abin da aka ba ka kajiya abin da aka ba ka ne ya ba ka 30,000 ka tashi ka biya 30,000 amma ba a ce a ba ka 30,000 ka ba da 30,000 ko da naira 100 ne ba sunan shi riba amma riba tana Allah ya ce yanhaqullahu riba fa yurbi sadaqa Allah yana kankare albarkar riba ne kwata-kwata Allah ya ce wa ma ataitum min riban liyarduwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah abinda kuka bayar na rufe danya a baka a hannun mutane a wajen Allah ba zai zama komai ba babu albarka a ciki ba ta gara mutum ya je nemi wani abu daban wanda ya zama to babu saban Allah a ciki wannan shi ya fi alkhairu wallahu ta'ala a'lam wannan ne shi abin da nake gani kenan wannan kuma ma'ana fahimta ta ce ban tilasta ma wani ya ba a kai ba amma ni fahimta ta ce ta yi ku samu wasu malamai su ma suna da tasu fahimta haka wanda ya ji gwargwado abin da ka ɗauka take aiki da shi in ta wani malami da ya fi ni fahimta ka ɗauka wannan shi ma fahimta ta ne ka yi aiki da ita amma sai fahimta ta shi ne ita riba ba ta da karama ba ta da babba wallahu ta'ala a'lam Allah shi ne sharuɗan sata shi ne na farko ya zama shi musulmi ne kuma ya zama shi balagagge ne kuma ya zama shi mai hankali ne sannan kuma satar nan ya yi ta ne da zaɓin kansa ba sa shi aka yi ba sannan kuma ya saci abin nan ne bayan an tsare abin an sa mishi duk abin da ake sawa na kariya kuma a koyi sannan abin ya kai nisaji kuma sannan abin ya zama yana da kima a wajen shari'a na ga sharuɗan suna da yawa jira zuwa su kai kamar 8 zuwa 9 an gane ko? saboda haka ya zama abin yana da kima a shari'ance da haka wanda ya saci giya ko ta kai ta miliyan 10 ba sunan shi fara wa wajen giya za ta da daraja a wajen shari'a ko wanda ya saci kare ba sunan shi fara wa don kare a wurin banza ne Allah ya haramta shi ko wanda ya saci alade misali ina ne ko to haka nan ya zama abin a ɓoye yake ma'ana an mishi wata kariya ta musamman wannan kuma yana komawa dangane da abubuwa daban-daban yanzu mai shagon provision abin da zai zama safety hirbi a wajensa shine idan ya yi wani ɗan akwati a cikin shagon shi yana sa mishi mukulli da kwaɓo yana kullewa sai aka ɓanne wannan ita ce tsari amma mai provision kawai a cikin kwando a kan abin nan kanta shi yake ajiye kuɗi zai aka riba nan ba fata ba ce ba fata ba ce dama nan ba hirbi ba ne ba kariya ba ne ko misali mutum ya je a madigan da waya bar gida sun mota shi a buɗe da wayar shi da jakar shi ta laptop a ɗauka nan ba fata ba ce dan bai fata a hirbi ba don haka sai ya ɗaga gida sun ya kulle ya ɓoye ya sa fijin box ɗin shi a ciki ya sa kuɗin ya kulle aka ɓalle aka sace wannan sunan ta sace amma da ya zo sai ya bar gida sun shi a buɗe ya shiga shago ya zai samu babu ko an kama wanda ya wannan ba sunan shi saka ba ba nan ba hirbi ba ne ba ka ba shi kariya ba an gane ko da haka sai ya saci abin a ɓoye kuma abin yana an sa mishi wata kariya ta musamman kamar yadda na faɗa kariya tana komawa ga sana'o'i daban-daban kowane 'yan sana'a akwai kariyar su ko in ka tafi ƙasashen larabawa inda suke da amfani kariya rufe shago shi ne mutum ya ɗauke labulai ya ɗaura wani abu a kai da haka duk wanda ya buɗe wannan ya sata sunan shi ƙararru sake labulan kawai da zai ɗan mayafi zai sa ya saka ya rufe shago shi ke kuma haka zai kwana awa 24 to su a wajen su wannan hirbi ne yanzu a Najeriya wannan hirbi ne a yi ma wajen mu sai ka haɗa ma har da wani abin nan wata kuba da ake ta 'yan gwangwan sai ka haɗa da wannan da wancan ka haɗa ka sa kwato ka ɗauko wannan ka ɗauko dutse ka ɗauko mai gadi duk ka saka wannan shi ne hirbi
ko amma an kai irin wannan yanzu kaje ka sa kalle a bakin shagon boye ka ta masallaci ai ka ba bari ne a jira wannan ba sunan yake irin da shi ko ko mutun yaje inda ake siyar da motoci kasta ne samu an sa su an sa wannan karfan an kewaye su an sa ne gadi ya sace mota amma ai ka zo bakin kofar gidanka kawai sai ka bar kofar ka a bude wai dan kai kofar gidanka ne ka bacce sai aka dauke wannan ba ta ta bace dan ba hiliji bace amma kana da gareji a gidan ka bude gareji ka sa ka kulle da kwado ka ci da batir din aka zo da wani batir aka sa aka sace motar to shine ya sace shi yasa wanda yayi kwace ba a ce mishi karawa ba a yanke masa hannu sannan karamar sata ce ka fito daga banki ya bi ka ya fizgi wannan ba sata ba ce domin kai me yasa za ka fito da wannan makudin kuɗa ɗin cikin mutane ka zo kana ka tsaya a bakin titi kana jira ka hau mashin kowa ya san kuɗi ne ko shi kenan sai ka sa walifinka a aljihu musamman in 'yan zamani ne ya yi zanzaro kowa na ganin walifin ya je ta nuna sai aka zare zai ce an mishi sata aka kama barawa wannan ba sata ba ce shi yasa ko a harshen larabci ma suna da sunansu asalin sata babba da ta cika sharuɗa ita ce sarika amma ko a hausa me ake kiran masu zare da mutane gumi a zaga sata ba ce ya ce ɗan sani to a larabci ma na cewa istilaf sai a ce muftali sannan masu fingewa su ce me ake cewa ɗan kwace to aga a bayan babara ya ke cewa ya ce ɗan kwace a ce suna da suna saboda haka sata sai ta cika sharuɗa a shari'anci Allahu ta'ala a'lam Allah shi ne mafi sani.